الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Talata 27 ga watan Juma'a da akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 5 ga watan hudu shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahithi ilmi al-usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na Sheikhul Imam Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata. To, ba ni da masaniya a kan wannan tambaya. Mun gane ba abin da kake ni.
Kuma zaman tayya na sallah asuba. Inda raka'a biyu. Ni dai ne yake da zaman tayya ne.
Zama daga cikin sallah wadda take da zama biyu shine aka samu dalilin da ke nuna bambanci tsakanin zama na farko da zama na biyu. A zama na farko mutum ya linke kafarsa ya zauna a kanta, kafar dama ya kafa ta ya tsotsun sun dangane zuwa ƙasa. Zama na biyu shine ya turo kafarsa ta hagun ta fito ɓangarensa na dama, sannan sai ya zauna a kan ɓangaren jikin shi kenan na dama, sannan kuma tare da cewa kafar dama ya kafa na hagun kenan, kafar dama ya kafa ta ya tsotsun sun danganta zuwa ƙasa. Wannan azama a sallah mai zama biyu shi ne ake samun wannan bambanci. Na'am.
Ana mutum da ya samu raka da ya ci sallar Juma'a, idan zai ci raka ɗaya a bayyane zai ko a sace.
Wani misali, ka samu raka ɗaya a sallar Juma'a ɗaya ta kuce maka, karatu za ka yi a bayyane ko a goye za ka yi. Yanda limami ya bayyanar da karatu a wannan sallah ta Juma'a, haka za ka bayyana. Amani ko karatu za ka yi a bayyane, domin ita sallar Juma'a ba ta da karatu a goye. Raka'a biyu ce, kuma kowace raka'a bayyanar da karatu ake. Don haka, yanda ka samu ta farko ta biyu ta kuce maka, ko kuma yanda ka samu ta biyu ta farko ta kuce maka, idan ka tashi cikowa wannan, wato za ka yi Fatiha da Sura a bayyane. Na'am. Wai misali, sanya wani sinadari don kada gashi ya fito. Kamar ni? Wai don ya fito. Wannan ba laifi ba ne ba. Na kamar misali, don gashi ya toho ka sanya wani sinadari, wannan ba laifi ba ne ba. Abinda baya halatta shi ne mutum ya sanya sinadarin da gashi ba zai fito ba to wannan haramu ne domin canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar ni aka manta ba a yi zama na farko sai a raka a ta ƙarshe aka zauna misali sallar azhar ce maimakon an yi raka a biyu a zauna sai aka manta ba a zauna ba sai da aka kawo raka a ta hudu sannan aka zauna ni ya kamata a yi abinda za a yi sujada kafin za a yi domin an bar zama wanda yake na farko kamar yanda irin haka ya taba kasancewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah mai raka'a hudu da aka yi biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon ya zauna sai ya manta bai zauna ba sai a ƙarshen ta hudun ya zauna da yayi tahiyya kafin ya salamce ya maida goshinsa ƙasa sai da yayi sujada guda biyu ita ce sujada kauri dan haka wannan hadisi abin da yake tabbatar mana duk wanda ya bar zama na farko daga cikin sallah wanda take da zama biyu to na kansa shi yin sujada kauri na'am to ai mun yi maganar canza halittar Allah ne baya halatta mace mumina ko namiji mumini ya ringa aski girar shi Allahumma sai dai in ya kasance gashin girar yana sunar idan shi to wannan ba laifi zai iya ragewa gwalgwadon yanda ba zai tsoni idansa ba amma gyara gira mutum ya aske ta don ado wannan kwata-kwata baya halatta haramu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi la'anta akan duk matan da suke aske gira da su waɗanda suka nema a aske musu kamar yanda yake cewa la'anallahu an-namisati wal mutanajjisat dan Allah yace Allah ya la'anci masu aske ma mata gira da su matan da suka nema a aske musu a ƙarshen hadisin sai manzon Allah yace al-mughayyiratu li khalqillah masu irin haka al-mughayyiratu li khalqillah masu yin haka wato masu canza halittar ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka aske gira haramu baya halatta inda malamai suka yi rangwame sai in ya kasance gashin girar yana sunar ido to wannan ba laifi akan iya ragewa amma haka dan ado a aske gashin gira wannan kwata-kwata baya halatta haramu ne inuwa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ke akwai akan me yin haka kuma daman al'amari ne wanda shaidani shine yake kawata ma bayansa aikata haka kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul nisa shaidani na faɗa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubatikunna azanal an'ani wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يئدهم ويمنيهم وما يئدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا شيني يي القولي لوكاتين ده ubangiji ta'ala ya tsine masa albarka ma'ana ya nisanta shi game da rahamarsa yace la'anallah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda Ubangiji ta'ala ya tsine masa ya nisanta shi game da jin kansa a lokacin nan shaidani da ya san ya tabi Ubangiji ta'ala ya la'ance shi wa qala sai ya rantsuwa da girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ruwayarsa yace la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda yace lalle ne daga cikin bayinka ya Ubangiji na zan yi kokarin in dauka su wanda yake wato wanda yake abin sanya masa gwalgwalo ma'ana zan dau wani kaso daga cikin bayinka in halakar da su sai yace wala uzinan nahu yace lalle ne zan yi kokarin kautar da su ga barin tafarki madaidaici wala umanniyan nahu yace kuma lalle ne zan guratar da su ma'ana game da tsawon rayuwa a duniya wala amurannahum, yace kuma lalle ne yace zan umarci su, fala yubatti kunna azana al'an'am, yace za su ringa yanka wato kunnan dabobi. Me ake nihi da kunnan dabobi da suke yankawa? Kamar yanda mushrikai sukan ware wasu dabobi su ce wannan na Allah ne, wannan na gumakansu, amma ba ana nihi yin yanka wato kunnan dabbar domin yi mata alama domin ka bambanta tsakanin taka da tawani. Shine sai yace wala amurannahu wala yughayyiruna khalq Allah, yace lalle ne yace zan umarce su canza halittar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa mana aski gira na daga cikin canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, dan haka karin fa'ida. Na'am. Wai misali limami ne yake aikata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sunnanta mana a cikin sallah, na daga cikin su shine jalsatul istiraha, zaman hutu da ake. Mamun suka yi ittifaki suka ce matukar zai yi wannan zama, to ba za su bi shi sallah sai dai ko ya daina wannan zama su bi shi, ko kuma ya daina yi musu sallah. To anan baya halatta ya yi musu da'a, abinda zai yi sai ya bayyana musu matsayin wannan zama sunna ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisi na cikin sahihul Bukhari da as-sunan na al-Imam Tirmidhi, riwaya ta Malik ibn al-Huwayrith, Allah ya karama sa yadda haka ya rawaito mana cewa haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sallah. Haka kuma hadisin Abu Humaida as-Sa'idi shi ma a cikin sa ya rawaito mana wato zama na hutu a cikin sallah, kamar yadda hadisin yake cikin sahihul Bukhari. Dan haka anan in ya kasance daman ba shi bane ba aka shugabantar akan, misali cin wannan masallaci cewa shine limami ratibi, in su suka shugabantar da shi, in suka ce sai ya daina, to ya bara musu masallacin su, in ya so su yi abin da za su yi. Don haka baya halatta amma wani da'a akan barin abin da Allah ya shar'anta ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen wato baiti na 64, baitin da malam ke faɗa, wa annahu yaji'u yawmal fasli kama yasha'u lil qada'il adili, cewa lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar rabe hukunci tsakankanin bayi shine yinin alkiyama, wanda yawmul fasl suna ne daga cikin sunayen yinin alkiyama. An ambaci yinin alkiyama da wannan suna yawmul fasl domin a wannan yini ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai rabe hukunci tsakankanin bayinsa, hukunci wanda yake na adalci, duk wani mai haƙƙi a ran nan za a fito masa da haƙƙinsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul mursalat. Ubangiji ta'ala na faɗa cewa yawmul fasl wa ma adraka ma yawmul fasl, haka kuma ya faɗa hadha yawmul fasli jama'anakum wal awwalin. To dan haka shine malam ke faɗa yace wa annahu, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala yaji'u yawmal fasli, a ranar kiyama, ranar rabe hukunci tsakankanin bayi, hukunci wanda yake na adalci, Ubangiji ta'ala na zawwa fagen alkiyama, zawwa wadda ta dace da girmansa, wanda in aka ce zawwa mun fahimci ma'anar zawwa. To amma kaifiyar zawwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa wannan fagi na alkiyama mun jahilce ta kamar yanda muka jahilci kaifiyar yanda zatin tsaye mun yi imani cewa zai zo kamar yanda ya fada mana a cikin alqur'ani kuma kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana ya fada mana a can cikin suratul gashiya waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa gane ko kuma mu ce cikin suratul fajr waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa a wannan yini ubangijin ka zai zo fagi na alkiyama haka nan mala'ikunsa za su zo su ma sahu sahu an gane ko dalilai akan zawwar ubangiji subhanahu wa ta'ala fagen alkiyama sun wuce a lissafa na daga cikin ayoyi na alqur'ani bayan wannan aya da muka karanta ayar da ke cikin suratul baqara ubangiji ta'ala na fada hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi hulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila allahi turja'ul umur haka kuma a can cikin suratul furqan ubangiji ta'ala na fada wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila haka a cikin suratul an'am hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik al aya to haka ya fada a fili a cikin wannan aya waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa domin a yinin alkiyama sama za ta tsage idan ta tsage farin girgije zai ringa tashi Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai saukowa wadda ta dace da girmansa kamar yanda ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi hulalin min al-ghamami Ubangiji ta'ala ya ce masu musan alkiyama ba komai suke jira ba face zawwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin inuwi waɗanda suke na farin girgije wal mala'ika da zawwar mala'ikunsa wannan fa na kasancewa ne a yinin alkiyama idan sama ta dare farin girgije zai ringa tashi a cikin shi ubangiji subhanahu wata'ala zai sauka wanda ta dace da girmansa zai zo fagen alkiyama zawwa wanda ta dace da girmansa kuma a ran nan mala'ikun Allah subhanahu wata'ala za a saukar da su duk mala'ikun da suke cikin sammai bakwai gaba ɗayan su za a saukar da su kamar yanda yake wa nuzilal mala'ikatu tanzila kamar yanda yake wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to shine anan ma dan yake tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa kamar yanda ya tabbatar ma kansa kamar yanda manzonsa ya tabbatar masa wanda sifa ce fi'iliyya allati tata'allaq bi mashi'atillahi azza wa jalla sifa ce a aikace an gane ku ubangiji ta'ala na zawwa fagen alkiyama zawwa wanda ta dace da girmansa shine malam yace kama ya sha'u kamar yanda yake so yace da kaba'il adili domin rabe hukunci wanda yake na adalci kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa a yinin alkiyama idan tsayuwa ta yi tsayuwa a ran nan an kusanto da rana daidai da kawunan jama'a tsakaninta da kawunan jama'a manzon Allah yace gulgudan mil ɗaya ne in ma ya zamanto mil wato rata wanda yake na tafiya in aka ce mil wato shine gulgudan meter 2500 kilo 1.5 kenan ko kuma mil ya zamanto shine masayin kwalli muciya dan hakkin da ake sanya kwalli da shi ana kiran shi mil a larabci to ba a san ba wani milikin manzon Allah yake nihi kamar yanda aka tambayi marwacin shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nihin mil wato rata na tafiya shine meter 2500 ko kuma yana nihin mil wato masayin kwalli shine muciya yace wallahi ban sani ba manzon Allah dai ya fada ya ce za a kusanto da rana wato daidai da kawunan jama'a kamar yanda wani dan uwa yake fada ya gani a cikin bincike na Bature ya ce wai a yau gulgudan nisan da yake tsakankanin kwallon rana da duran ƙasa tafiya ce ta kilometer miliyan 160 a yau a hashashin Bature yana iya dacewa kuma yana iya kuskurewa. To kaddara ma in haka nan kin ne a ranar kiyama, to daidai da kawo na jama'a ka dauka gurgudun mil daya. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa jibi zai hada jama'a, wani ya kawo masa idan sau, wani ya kawo masa gwiwa, wani ya kawo masa madaurin wando shine tsatso, wani sai ya masa lizami shine sai ya kawo masa wuya. An gane ko ai an san lizami shine karfin da ake sanyawa a bakin doki. To sai ya kawo ma wani har nan wani jibi sai ya masa lizami. A lokacin nan wahala ta yi wahala, bayi za su shawarci junansu cewa mu je wajen babanmu Annabi Adam mu nemi alhurma a gunsa ya ce ya nema mana ceto wajen Ubangijinmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a lokacin nan jama'a za su je wajen Annabi Adam alaihi salam, za su zuga shi su ce ya Adam kai ne farkon wato halitta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin bayansa, ma'ana Allah ya halicce ka kuma ya halicce ka da hannunsa, sannan ya busa maka rai daga cikin rayukan da ya halitta, ya zaunar da kai gidan aljanna. Ya Adam ka nema mana alfarma mun wajen Ubangijinmu, a rabe hukunci kowa ya san makomarsa. A lokacin nan Annabi Adam alaihi salam ya bada iya uzurinsa cewa ya ci itaciyar da Ubangijinsa ya hane shi ya ci, don haka shi ma bai san mafitarsa ba, ta kansa yake ta kansa yake ta kansa yake, sai ya ce ku wuce wajen Annabi Nuhu alaihi salam. A lokacin nan jama'a za su dunguma gaba daya su je wajen Annabi Nuhu alaihi salam su ce masa ya nu kai ne farkon manzo daga cikin manzannin da Allah ya aika, a jinjina masa a nuna masa irin karamcin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa. A lokacin nan Annabi Nuhu alaihi salam sai ya bada iya uzurinsa ya ce ni ma fa a yau ta kaina nake domin na yi addu'a Ubangiji na ya hallakar da duniya gaba ɗaya, ni ma ban san mafitata ba. Da haka sai ya ce ku wuce wajen Annabi Ibrahim alaihi salam. A lokacin nan jama'a za su wuce wajen Annabi Ibrahim alaihi salam suna zuwa shi ma su jinjina masa game da matsayin da Allah ya masa, su nuna masa cewa kai Ibrahim kai ne fa wanda Ubangiji ta'ala ya rike ka a matsayin badatin sakaki, saboda haka ya Ibrahim ka nema mana ceto a wajen Ubangijinmu, ya yanke hukunci kowa ya san makomarsa. A lokacin nan Annabi Ibrahim ya bada iya uzurinsa akan wasu maganganu da yi guda uku cewa ba haka ba. A lokacin nan ya nuna cewa shi ma ta kansa yake don haka su wuce wajen Annabi Musa alaihi salam. A lokacin nan idan aka je wajen Annabi Musa alaihi salam shi ma za a jinjina masa game da matsayin da Allah ya masa, na cewa Ubangiji ta'ala ya keɓance shi a matsayin abokin ganawarsa ne, kamar yadda ya faɗa wa ƙarrabuna hunajiya cewa kai Musa kai ne Allah ya zance da kai, ya Musa ka nema mana alfarma a wajen Ubangijin ya yanke hukunci kowa ya san makomarsa. Annabi Musa ya bada iya uzurinsa cewa ya kashe wata rai wanda ba a bashi izinin ya kashe, don haka shi ma yau bai san mafitarsa ba, ta kansa yake. Sai ce ku wuce wajen Annabi Isa alaihi salam. A lokacin nan in aka wuce wajen Annabi Isa alaihi salam shi ma ya nuna kasawarsa da gajiyawarsa ya bada iya uzurinsa, sai ce ku wuce wajen fiyayyen halitta shine manzanmu manzon rahama Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. A lokacin nan idan an isa gunsa sai ya ce ana laha, ma'ana ni zan iya daukan wannan nauyi, ma'ana ni zan iya nema muku alfarma wajen Ubangiji na. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya fadi kalkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi sujada, Ubangiji ta'ala zai lakanta masa yabansa a wannan lokaci, yaban da Allah bai taba lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa. Bayan ya yabi Ubangijinsa ya jinjina masa Ubangiji ta'ala zai ce masa dagu kanka roki duk abin da kake bukata a baka nemi ceton duk wanda kake so zamu karbi ceton ka a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fada ummati ya rab ya ubangiji na al'ummata al'ummata a lokacin nan ubangiji ta'ala kamar yanda manzon sa ya fada yace zai zo fagen alkiyama zawwa wanda ta dace da kirmansa wannan hadisi ana kiran shi hadisus shafa'a wannan yana tabbatar da zawwar ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa fagen alkiyama a ranar kiyama domin rabe hukunci tsakankanin bayinsa hadisin yana cikin sahihai an gane ko don haka wannan sifa zamu tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa kamar yanda ya tabbatar ma kansa mun yi imani da cewa zai zo fagen alkiyama a ranar kiyama zawwa wanda ta dace da girmansa wanda mun fahimci ma'anar zawwa amma mun jahilci kaifiyar yanda zawwar ubangiji subhanahu wa ta'ala take kamar yanda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kamar yanda yace mana walam yakullahu kufuwan ahad kamar yanda ya fada mana hal ta'lamu lahu samia to shine malam yace wa annahu yaji'u yawmal fasli lalle ubangiji ta'ala na zawwa zuwa fagen alkiyama yawmal fasli a ranar rabi hukunci tsakankanin bayi shine yinin alkiyama kama ya sha'u kamar yanda yaso lil qada'il adli domin tabbatar da wato hukunci wanda yake na adalci zamu tashi kenan baiti na gaba قال الناظم رحمه الله تعالى وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بلا أبصار كل يراه رؤية الإيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صهوا لا صحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجه أعداؤه وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت معاتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعديل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد قد أفصح الوحي المبين عنه فلتمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل مارد غاو مذل مارك معاند فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان ما لم الله يجيك أن سنفدا وأنه يرى بلا إنكار yace lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yura wato ana ganin sa bila inkari yace ba tare da wani musu ba a ina za a gansa malam yace fi jannatil firdaus a cikin aljanna mafi daukakar aljanna gaba daya ita ce jannatil firdaus bil abusari kuma za a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da idanu waɗannan idanu namu da Allah ya halitta mana ya halitta gare mu da su za mu ga ubangiji mu subhanahu wa ta'ala a gidan aljanna kamar yanda muke fata Allah ya cika mana burin shi ne malam yace wa annahu lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yura ana ganinsa bil abusari da idanu bila inkari ba tare da musu ba fi jannatil firdaus a cikin aljanna ta firdaus wadda ita ce mafi daukakar aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu lifirdaus al'ala, sai yace fa innahu a'la aljanna wa fawqahu arshur rahman wa minhu tanfajiru anharul janna. Manzon Allah yace in za ku roki ubangijinku aljanna, wato ku roke shi aljanna ta firdaus, manzon Allah yace domin ita ce mafi daukakar aljanna, gurgushin ta ke akwai al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah yace kuma gaba dayan kuramin aljanna, wato daga cikin jannatul firdaus suke kukuwa kuramu guda hudu da Allah ya zana mana a can cikin suratul qital, mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asid wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa. Wadannan kuramu guda hudu asalin inda suke kubbuga wato shine jannatul firdaus. Dan haka Ubangiji ta'ala ya ambace ta a ayoyi guda biyu, daya a cikin alqur'anin sa, daya a cikin suratul kahf, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula, wuri na biyu shine cikin suratul mu'minun alladhina yarisuna alfirdaus hum fiha khalidun. To shine yace wa annahu lalle Ubangiji ta'ala yura ana ganin sa bila abasari da idanu fi jannati alfirdaus a aljannati alfirdaus bila inkari, malan yace ba tare da musu ba, domin dalilai ne suka tabbatar alqur'ani da sunna. Sai yace kullun, yace kowanne daya daga cikin bayi, an gane ko, wato yarahu zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ru'yatul iyali, gani wanda yake na ido da ido kenan, an gane. Idan aka ce ru'yatul iyal, ma'ana mutun ya ga abu da idansa, an gane ko, shine ake cewa ra'ayul aini kenan, gani wanda yake na ido, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa qad kanat lakum ayatun fi fi'atayn litaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'ayal ayn. Shine yace kullun, yace kowanne dai daga cikin bayinsa gaba daya yarahu zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ru'yatul iyali, gani wanda yake na ido da ido, kama ata malam yace kamar yanda bayani game da haka yazo fi muhkamil qur'ani, wato a cikin ayoyi na alqur'ani wanda ma'anar su a fili take, ba a buƙatar sai ka aro wata aya sannan ka gane ma'anar ta. Yace kama ata kamar yanda bayanin haka wato yazo fi muhkamil qur'an a cikin ayoyi na alqur'ani, malam yace wa fi hadisi sayyidil anani, yace haka a cikin hadisi na shugaban bayi gaba ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min gairi ma shakkin, malam yace ba tare da wani kokonto ba, ma'anan za'ida ce ai min gairi shakkin, wato ba tare da wani kokonto ba, malam yace wala ihani, yace ba tare da wani kuskure wanda yake kuma na lafazi, ba tare da wani kuskure ba. In aka ce iham shine ka ambaci lafazin da zai bada wata ma'ana, ma'anar da ba ita ake nufi ba, an gane ko, za a zo da lafazi, in aka zo da lafazi kai tsaye sai kai wata fahimta, mummunar fahimta kenan, lafazin abinda yake nihi daban kuma kai abinda ka fahimta daban. Yace wala ihani, ba tare da wani kuskuren fahimta ba, domin hadisi ne a bayyane wanda ke nuna cewa bayi za su ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Shine malam yace ru'yata haqqin, yace gani wanda yake na gaskiya, laysa yamtarunaha, wanda bayi ba za su yi musu ba game da wannan gani, ba wanda zai yi gardama. Malam yace kashams, yace kamar yanda ake ganin rana sahawan a wurtsake yinin da babu girgije kenan, babu wani hazo, la sahaba dunaha, malam yace babu wani girgije da ke kare ta, kamar yanda ake ganin rana sahawan a wurtsake, la sahaba dunaha, ba tare da wani girgije da ke kare ta. Sai malam ya ce wa khussa bi ruhiyati awliya'uhu, wato an keɓance awliya'uhu masoyan Allah bi ruhiyati da wannan gani, fadilatan wato dan kyauta ta musamman daga wajen Ubangijinsu, wa hujibu a adahuhu makiyan Allah wato an kare su game da wannan gani ba za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda wannan kasancewar abu ne wanda yake tabbas na cewa muminai za su ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, domin gaba daya bayi za su gan shi a ranar kiyama, wato a fage na alkiyama mala'iku wato shahidai, an gane ku, gaba ɗayan al'ummar, ma'ana al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da na kwarinsu da lalatattunsu gaba ɗaya a fagen alkiyama za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da mutanen kwarai da waɗanda suke na banza gaba ɗaya kowanne zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a fagen alkiyama. Sannan kasancewar wannan gani na jarrabawa ne domin a tantance tsakanin bayi waɗanda suke na kwarai da waɗanda suke jabi, domin a lokacin nan idan bayi sun ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin nan za a ce gaba ɗaya kowa ya duka ya sujada. A lokacin nan muminai Ubangiji ta'ala zai ba su ikon dukawa su yi sujada kamar yadda suke masa sujada a nan duniya. Waɗanda suke yin sujada a nan wato a matsayin kare dukiyarsu da rayuwarsu da jinanansu, ma'ana munafikai waɗanda sun yi kalima ta la ilaha illallah ba su yarda da ita ba, a wannan yini wato baya gadan bayansu sai ya sandare ya zamanto kaman wani rihi, ba sa iya lankwasa gadan bayan su yi sujada kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. To a ran nan mu'minai za su duka su yi sujada, su kuma munafikai in sun ganshi lalle za su gane shi, amma in an ce a duka a yi sujada ba za su iya ba. To wannan gani ne wanda bayi za su yi masa a fagen alkiyama da na kwarai da na banza, illa kasancewar su bayi waɗanda suke na kwarai wannan gani da za su masa gani ne wanda yake na jin daɗi da murna da farin ciki, su kuma waɗanda suke lalatattu munafikai wannan gani ne wanda yake na bakin ciki da ɓacin rai da damuwa. To don haka dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa muminai za su ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Na daga cikin ayoyi na Alƙur'ani, فَدَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَبَنِجِ تَعَالَى يَجِي وَسُحُسْكُوكِ أَوَنَّنْ يِنِينَ الْكِيَامَ نَاظِرَةٌ وَبَنِجِ تَعَالَى يَجِي مَا سِكَّوْنِ lafazin nadira an ciro shi ne daga annadira, annadira shine kyawu kamar yadda yake cike cewa walaqahu bima sabaru jannatan wa harira, wanda yake cewa walaqahu nadratan wa surura, walaqahum nadratan wa surura, Ubangiji ta'ala ya ba su kyawun fuska da farin ciki da murna. Shine yace wujuhun yawma idhin nadira, kamar yadda can yace ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, shine yace wujuhun yawma idhin nadira, wasu huskoki a yinin alkiyama Ubangiji ta'ala yace masu kyawu ne, sai yace ila rabbiha nadira, masu wannan fuskoki masu kallo ne zuwa ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, Allah ya sanya mu a cikinsu. Kaga wannan aya ne take tabbatarwa ganin zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga muminai a ranar kiyama. Haka kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa lillazina ahsanul husna wa ziyada, na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu, ma'ana suka yi masa da'a, alhusna ita ce aljanna, sun cancanci aljanna a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa ziyada, wato da ƙari na musamman. Wannan ƙari na musamman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mana shi kamar yadda hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah ya ce shine ganin zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. kuma haka Allah ya koma fada a cikin suratul Qaf lahum fiha ma yasha'una waladaina mazid naga yan aljannahum ma yasha'una fiha waladaina mazid ubangiji ta'ala yace naga yan aljanna duk abin da suke so a gidan aljanna za a zo musu da shi ubangiji ta'ala yace waladaina mazid kuma na gare mu ƙari shine mu dada musu wata ni'ima akan ni'imar da muka jaddada musu wannan ni'ima da Allah zai ƙara ma mu'mine shine ganin zatin sa haka kuma Allah ya faɗa a cikin suratul muqaffifin ko mu ce suratul tadfif ubangiji ta'ala na faɗa kalla innahum ar rabbihim yawma idhil mahjubun ubangiji ta'ala yace gaskiya ne innahum lalle waɗanda suka kafirce mu yawma idhin ayinan da alkiyama ke tabbata lamahjubuna lalle ababan shama kan cewa ne game da ganin zatina duk wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wataala to Allah yayi alƙawarin sanya shamaki da kariya tsakanin shi da shi a ranar kiyama zai ga Allah subhanahu wataala dan haka al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da ya kalli wannan aya yace tunda Allah yayi alƙawarin kari ganin zatin sa ga waɗanda suka kafirce masa a sababin yayi fushi da su yace to dan haka mu'minai za su ganshi a sababin ya yarda da su ya amince musu mafhumul mukhalafa su kafirai me yasa ubangiji subhanahu wataala ya kare ya sanya shamaki cewa ba za su ganshi ba saboda yayi fushi da su ya watsar da lamarin su to dan haka mu'minai za su ganshi a sababin ya yarda da su ya amince musu dan haka ita ma wannan aya tana tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama to dan haka na daga cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin dake cikin sahihain hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda yake fada yana cewa wata rana muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga kansa ya kallu wata daren cikar sa kenan daren 14 an gane ku manzon Allah sai yace innakum an gane domin wata yana cika kullun wata yana cika daren 13 da 14 da 15 to a daren 14 ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga kansa ya kalli wata sai manzon Allah ya faɗa ga sahabbai yace innakum satarauna rabbakum iyanan kama tarauna hada manzon Allah yace lalle ku san da cewa za ku ga ubangijin ku ido da ido a ranar kiyama kamar yanda kuke ganin wannan wata kinan wannan tashbihul ru'ya ne bil ru'ya walaysa tashbihal mar'i bil mar'i ganin shine ake kamanta shi yanda mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama kamar yanda suke ganin kullun wata daren cikar shi kenan a nan duniya amma ba abun ganin bane ake kamantawa da abun ganin a'a ba zatin Allah subhanahu wataala bane ake kamanta shi da wata a'a yanda muke ganin kullun wata a daren cikar sa to haka mu'minai zamu ga ubangiji subhanahu wataala a gidan aljanna a ranar kiyama Allah ya tabbatar mana da haka manzo Allah sai ya ce la tubamuna fi ru'yati manzo Allah yake faɗa yake cewa ba za ku ringa matsatsar juna a wajen ganin sa ma'ana ku ringa turayya da juna wani ya ringa cewa wani ka kare ni kowa na katin kuɗe na kowa na kata kana kaga in mun kai mu miliyan 2000 idan kullun wata ya bayyana kowa in ya daga kansa zai iya gani ba maganar wani kakare an gane ko ba maganar wani dan kauce gaba ɗaya kowa in ya daga kansa zai ga in ya daga kansa samaniya zai ga kullun wata to haka mu'minai duk yawansu a ranar kiyama ma'ana za su ga ubangiji subhanahu wataala ba maganar wani ya kare mun kowa na kata kanu kowa na katin kuɗi ne ba maganar haka shine manzo Allah yace la tubamuna fi ru'yati ma'ana ba kwa tunkudar juna ba kwa matsatsar juna a wajen ganin sa to dan haka wannan hadisi yana tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama a gidan aljanna bayan gani da za su yi masa a fagen alkiyama haka hadisi na cikin sahihai riwaya ta al-Imam Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada jannatani min fiqa aniyatuhuma wa ma fiha. Manzon Allah yace akwai wasu aljanna guda biyu da Allah ya halicce su. Manzon Allah yace duk abin da ke cikin su na kayan kawa da kayan alatu da Ubangiji ta'ala ya halitta gaba ɗayan su na azurfa ne. Sannan sai ya ce wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima, wato da aljanna biyu wanda su ma da zinare Allah ya gina su. Duk wani kaya waɗanda suke da Allah ya tanada a cikin wannan aljanna su ma na zinare ne, kamar yadda ya ce wa min dunihima jannatan, wa min dunihima jannatan, banda waɗancan aljanna guda biyu Ubangiji ta'ala ya ce bayan su ma akwai wasu aljanna guda biyu. Sune a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana aljanna ce guda huɗu, aljanna biyu Allah ya halice su da azurfa, duk abin da yake cikin su na azurfa ne. Sannan ga wasu aljanna biyu na daban wanda Allah ya halice su da zinare, duk abin da yake cikin su na zinare ne. Manzon Allah sai ya ce wa ma bainal qawmi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya'i ala wajhihi fi jannati adn, babu abin da ke tsakankanin muminai wato da ganin Ubangijinsu a cikin wannan aljanna face mayafi wanda yake da girma da ɗaukaka wanda ke fuskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda in ya yace mayafin sannan bayinsa za su gaishe, kamar yanda hadisi na daban na cikin sahihu Muslim riwaya ta Suhaib ibn Sinan Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa cewa idan ƴan aljanna suka shiga aljanna, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga ƴan aljanna turiduna shay'an azibukum, shin kuna buƙatar wani abu na daɗa muku? A lokacin nan ƴan aljanna za su faɗa ga Ubangijinsu su ce masa alam tughayyiru wujuhana, ya Ubangijinmu yanzu baka faranta mana fuskokinmu ba? Domin yinin alƙiyama ɗayan biyu ne, in ma fuska ta yi fari ko ta yi baki, duk wanda fuskarsa ta yi fari to makoma ta yi kyau ita ce aljanna. Wal iyazu billahi duk wanda fuska ta yi baki Lut, sannan ga dagwalen ido ko ka ce jan ido ko ka ce dagwalen ido, to wannan makoma ita ce wuta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa wa yawmal qiyamati taral ladina kadabu ala llahi wujuhuhum muswadda, kamar yadda can ya faɗa yawma tabyadu wujuhum wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. To dan haka shine anan sai su fada ga Ubangiji su ce alam tubayyidu wujuhana, ya Ubangiji mu shin baka faranta mana fuskokinmu ba? Ai wannan ni'ima ma da ka mana kadaita wadatar. Alam tudkhilna aljanna, ya Ubangiji mu shin yanzu baka shigar da mu aljanna ba? Wato najina minan nar, shin yanzu baka tsiratar da mu game da gidan wuta? Wace ni'ima ta wuce wannan? A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya koma faɗa kamar yadda yake cikin wata riwaya, ya ahlal janna turiduna shay'an azibukum, ya ku yan aljanna shin kuna buƙatar wani abu na ƙara muku? Sai su sake maimaita wannan amsa da suka ba Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa yakshifu alhijaba, Ubangiji ta'ala sai ya yayi shamaki wannan mayafi wanda ya rufe fuskarsa da shi, an gane ko? Fuska wadda ta dace da shi, kamar yadda ya ce wa ma bainal qawmi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibri illa rida'ul kibriya'i ala wajhihi fi jannati adn, babu abin da ya kare tsakanin muminai da ganin Ubangijinsu a cikin wannan aljanna face mayafi wanda yake na girma da ɗaukaka da Allah ya rufe fuskarsa. To wannan mayafi da Allah ya rufe fuskarsa a lokacin nan sai ya ce mayafin, manzon Allah ya ce fama uhudu shay'an ahabba ilaihim minan nadri ila rabbihim, yan aljanna ba a taɓa ba su wani abu wanda yake na jin daɗi da murna da farin ciki wato sama da ganin zatin Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Suhaibi ya ce thumma tala hadhihi al-aya, a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanto wannan aya lil ladina ahsanul husna wa ziyada, Ubangiji ta'ala yace na ga waɗanda suka kyautata tsakani na da su suka mun da'a al-husna ita ce aljanna ma'ana ita suka cancanta a wannan yini na al-kiyama wa ziyada da kari na musamman shine ganin zati na Ubangiji subhanahu wata'ala to dan haka dalilai sun wuce al-safa waɗanda suke tabbatar da cewa tabbas mu'mine za su ga Ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama haka hadisi na cikin wato sahihu ibn Khuzaima riwaya ta wato Abu Nadra yake cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wata rana ya mana khutba a cikin khutbar sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa ma min nabiyyin illa wa lahu da'watun ta'ajjalaha fi dunya yace babu wani annabi daga cikin annaba wanda Allah ya aiko gaba daya kowanne annabi yana da addu'a ta musamman wanda Allah ya masa garanti kin wannan addu'a yayi a karba masa yace amma kowanne annabi yayi gaggawa yayi addu'ar an amsa masa sai yace wa inni khtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawmal qiyama kusan da cewa ni na koye addu'a ta saboda ceton al'umma ta a ranar kiyama duk annabin da Allah ya aiko kowanne annabi Allah ya masa alƙawarin addu'a daya daya yayi a amsa masa kuma kowanne annabi ya riga yayi addu'ar an amsa masa amma manzonmu manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan addu'a ta shi ya koye ta biyi ta ba sai a ranar kiyama saboda ceton al'ummar sa dan haka a wata riwaya sai ya ce fahiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a yace ceto na zai hada dukkan mutumin da ya mutu daga cikin al'umma ta baya hada bautar Allah da wani duk wanda ya mutu baya shirka komin girman laifin sa to sai Allah ya shigar da shi karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda an jefa shi wuta komin jimawar sa a wuta to a karshe za a fitar da shi a kai shi aljanna sharadi mutum ya mutu baya shirka to a wannan riwaya da yace ni na koye addu'a ta domin ceton al'umma ta a ranar kiyama sai manzon Allah yace fa'ati babal janna yace a wannan yini na al-kiyama zan zo kofar aljanna fa'akhuzu bi halaqatil bab manzon Allah yace sai in kama zubi wanda yake da kyauran aljanna ka san idan aka yi kyaure me ake masa ana masa wani zubi wanda in ka sa hannunka sai ka kamo sai ka janyo manzo Allah yace to zan kama wannan zubi na kyauran aljanna fa aqra'ul baba manzo Allah yace sai in kwankwasa kofar mai tsaran aljanna sai ya fada man ant yace kai ko wane ne fa aqulu ana muhammad sai in ce ni ne muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a lokacin nan mai tsaran aljanna kamar yanda yake cikin riwaya ta al-Imam Muslim sai yace bika umirtu Allah aftaha li ahadin qabla haka daman aka fada mun aka bin alƙawarin cewa kada na saki in buda ma wani kofar aljanna ya shiga wato sai bayan ka wuce sannan duk wanda ya cancanta ya shiga ma zai biyo bayan ka a lokacin nan manzon Allah yace fa ati rabbi wa huwa ala kursiyihi aw ala sariri yace a lokacin nan sai in je ma ubangiji na subhanahu wataala zan je wajen sa yana zaune akan kujerarsa ta mulki an gane yana kan kujerarsa ta mulki ko kuma gadan shi na sarauta domin ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace aljannatu firdaus burgushin take akwai al'arshin ubangiji subhanahu wataala al'arshin da Allah ya tabbata akan sa shine yace a lokacin nan zan je ma ubangiji na subhanahu wataala yana kan kujerarsa ta mulki ko kuma gadan sa na sarauta kamar yadda kokonto ne aka samu daga cikin marwayta yace fa yatajalla li rabbi fa akhiru lahu sajida a lokacin nan ubangiji na sai yayi shamaki in ga ubangiji na ido da ido a lokacin nan sai in fadi ina mai sujjada a lokacin nan ne zai yabo ubangiji subhanahu wataala yabo wanda ya dace da girman sa a ce masa dago kanka nemi ceton duk wanda kake so za a baka ceton sa to dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana da ganin zati na Ubangiji subhanahu wataala ga mu'minai a ranar kiyama dan haka shahidai bayan mutuwarsu suna ganin Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda Jabir ibn Abdullah kamar yanda hadisi yake cikin Al-Musaddaq
al-mustadrak na al-hakim an-naisaburi Aisha Allah ya kara mata yadda take fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fada ga Jabir ibn Abdullah manzon Allah yace masa ala ubashiruka yace ya Jabir ka saurara zan baka al-bashir Jabir sai yace bala basharakallahu bi khair yace kware da gaskiya manzon Allah ina buƙatar ka bani al-bashir kai ma Allah ya baka al-bashir da alkhairi manzon Allah sai yace masa sha'urtu anna Allah ahya abaka yace tabbas nayi sani Allah ya sanar da ni cewa ya rayar da mahaifinka shine Abdullah ibn Haram ubangiji ta'ala ya rayar da shi domin baban Jabir shine Abdullah ibn Haram al-Ansari ya samu shahada a yakin Uhud manzo Allah yace ina baka al-bashir babanka Abdullah Allah ya rayar da shi bayan mutuwarsa fa aka adahu bayne dai ubangiji ta'ala ya zaunar da Abdullahi gaba gare shi ubangiji ta'ala yace masa tamanna alayya abdi mashi ita yace ya kai bawa na igurin duk abin da kake so zan baka a lokacin nan Abdullahi baban Jabir sai yace ya rabbi ma abattuka haqqa ibadati ya ubangiji na ban bauta maka ban matukar bauta maka ibadar da nayi ban kai ba gayar bauta maka sai yace atamanna alayka an taruddani ila dunya fa uqatilu ma nabiyyika fa uqtal wa uqtalu marratan ukhra fa uqtalu fika marratan ukhra yace ya ubangiji na kadai abinda nake buri shine ka dawo da ni duniya in sake fafatawa tare da manzanka mu yaki abokan gaba kuma a koma kashe ni saboda kai kashewa ta biyu yace iya abinda nake buri ubangiji ta'ala sai yace masa innahu qad salafa minni annaka ilaiha la tarji ai tuntuna alkawali na wa ya riga yayi riga ya cewa maganar komawa duniya ma ba ta wata so ba duk wanda ya mutu shikenan an kare to wannan baban Jabir ne ubangiji subhanahu wata'ala ya zaunar da shi ya tattauna da shi bayan mutuwar sa ubangiji subhanahu wata'ala ya rayar da shi dama haka ya fada mana wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanun dan haka a takeice shahidai bayan mutuwarsu suna ganin ubangijinsu subhanahu wa ta'ala mala'iku suna ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisin da muka karanto lokacin da zai je ya nemi izini na a bashi ceto a ranar kiyama a lokacin nan zai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala haka al'ummarsa gaba daya mu'minai da munafikai gaba daya kowa zai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a fanyan alkiyama wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa sabani ga waɗanda suka karkace ma wannan aqida irin mu'tazila su sun tafi kwata-kwata kamar yanda ba a ganin Allah a nan duniya a ranar kiyama ma ba za a ganshi ba an gane ko sun kafa hujja da fadar ubangiji subhanahu wata'ala dake cikin suratul a'raf lokacin da annabi Musa alaihi salam da yayin zancen ubangiji subhanahu wata'ala sai yayi burin cewa ya ga ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji ta'ala yace masa lan tarani an gane ko shine yace walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin lokacin da annabi Musa alayhi salam yazo miqati na ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana alkawalin da Allah yayi da shi cewa yayi azumi 30 bayan yayi 30 aka ce ya ƙara goma su cike 40 in wannan kwanuka sun cika cewa yazo gun inda Allah yayi alkawali da shi domin zai bashi littafin at-taura a lokacin nan annabi Musa da yayi zancen ubangiji subhanahu wata'ala sai yayi begen ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala yace ya ubangiji na ina neman ka nuna min zatin ka ubangiji ta'ala yace dan tarani Musa ba za ka iya gani na ba ma'ana a nan duniya ban halitta maka wata idaniya wadda take da ikon ganina. Ubangiji Ta'ala ya ce in kana so ka gane da haka, walakin nunzur ila aljabali, kalli wannan wannan dutse. Ubangiji Ta'ala ya nuna masa wani dutse, ya ce ya kalli wannan dutse. Wannan dutse hasken zatin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai bayyana ga wannan dutse. In har wannan dutse ya jimri ya tabbata a gunsa, to Annabi Musa zai iya ganin zatin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a nan duniya. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce masa walakin nunzur ila aljabali, sani dai kai Musa kalli wannan dutse, fa inistaqarra makanahu, in har dutsin ya tabbata a gunsa bayan bayyanar hasken zati na gare shi, fa sauka tarani, Ubangiji Ta'ala ya ce da sannan zaka ganna a nan duniyar in har dutsin ya jimre. Sai ya ce falamma tajalla rabbuhu liljabali, lokacin da hasken zatin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bayyana ga wannan dutse, ja'alahu dakka, hasken zatin Ubangiji Ta'ala sai ya maida wannan dutse ya rugulguje ya nike ya zama gari. Wa karra Musa sa'iqa, ganin haka ke da wuya ga Annabi Musa take yanki sai ya fadi yana sobe. Falamma afaqa, lokacin da Annabi Musa ya hulhudu ya shiga cikin hayyacinsa, qala subhanaka, sai ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na game da duk abin da bai dace da kai ba, wa ana awwalul mu'minin, da yace ni ne farkon masu imani cewa a nan duniya wata idaniya tayi kadan ta ganka. To dan haka a nan sai suka kafa hujja, wai Allah ya ce ma Annabi Musa nan tarani, ai ba za ka gani, yayi amfani da lafazin nan, suka ce ita nan in aka zo da ita a cikin jerin zance to tana kure abu har abada. Malaman suka ce Musa, ba a kowane lokaci bane lan in aka zo da ita a cikin zance take kure abu har abada. Suka ce dalilin mu ga ya Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin suratul Baqara, ya faɗa ga Yahudu, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar. An gane ko? Ko kuma Ubangiji Ta'ala da ya faɗa qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nas fa tamannaw al-mauta in kuntum sadiqin wa lan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Ubangiji Ta'ala ya faɗa ga Yahudu ya ce da su, in har kuna rai cewa aljanna ta fice ku kadai banda sauran jama'a a ranar kiyama, cewa aljanna ku kadai Allah ya tana dama banda sauran jama'a, to fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin, ku yi gurin mutuwa in har da gaske kuke, domin kullum gurin masoyi da bege shi shine ya hadu da masoyansa, tunda kun ce ku kadai ne masoyan Allah, nahnu abnaullahi wa ahibbahu, shi kuma haduwa da Allah ba ta kasancewa sai bayan sai mutun ya mutu. Kenan in kun ce Allah ku kadai ne masoyan shi, ku yake so, kuma shi kuke so, banda ku bayye da wasu masoya, to in har kuna so ku hadu da masoyinku ku yi gurin mutuwa. Ubangiji Ta'ala sai ya ce walan yatamannahu abada, har abada Yahudawa ba za su yi gurin mutuwa, bima qaddamat aydihim, a sababin abin da hannayensu ta gabatar na miyagun ayyuka. Kaga anan Allah ya yi amfani da lafazin lan cayi walan yatamannahu abadan, har abada ba za su yi gurin mutuwa. To sai gaya a can cikin suratul zukhru Ubangiji Ta'ala ne yake faɗa in azaba ta yi azaba, ƴan wutan ne suke faɗa wana dau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, a lokacin nan za su ringa kira ga mala'ikan da Allah ya wakilta game da tsaron wuta, shine malik, sai su ringa ya malik liyaqdi alaina rabbuk, roƙa mana Ubangijinmu domin ya kashe mu wuta. Kaga can ya ce har abada ba za su yi gurin mutuwa, kuma anan ya bayyana mana cewa akwai lokacin da za su yi gurin mutuwa, inda dan tana kore abu kwata-kwata har abadan abada, to da ba yanda za a yi wannan aya a zo da ita. Kuma haka dan uwan Annabi Yusuf, lokacin da aka turo, lokacin da suka samu aka rike dan uwansu da cewa an rike shi, shi ma ya sace zartan sarki. A lokacin nan yake faɗa falan abrahal arda hatta ya azana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakim, shi falan abrahal arda yace bazan gushi ma wannan kasa ta Masar, amma me yace? Sai yace hatta ya azana li abi, sai idan babana ya bani izinin cewa in dawo gida, aw yahkum Allah li, ko kuma Allah ya yanke wani hukunci gare ni. Kaga yayi amfani da lan amma ni yace hata ya adana li abi. To dan haka wannan aya da mu'tazila suka kafa hujja da ita akan cewa kamar yanda ba a ganin Allah a nan duniya, haka a aljanna ma mu'minai ba za su gane shi ba. Dan haka wannan ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa. Kuma haka aka sun haka akwai waɗanda suka tafi akan cewa a nan duniya ma ana ganin Allah. To haka malamai suka ce duk wanda yace a nan duniya yana ganin Allah to wannan shi ma zindiki ne. Kamar yanda wani malami yake cewa wa man qala fi dunya yarahu bi ainihi fa zalika zindiqun tagawa tamarrada. Yace duk wanda yace a duniya yana ganin Allah da idansa, yace to wannan zindiki ne, ma'ana arni ne, daga ya ketare iyaka wata marrada yayi tsaurin kai ga ubangijinsa. A nan duniya babu wata idaniya da take da ikon ganin zatin ubangiji subhanahu wataala. Hadisi ne tabbatacce, inda wani yana da idan da zai iya ganin zatin ubangiji subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani shi daren da aka tafi saman bakwai da shi. Da ya dawo, Aisha take tambayar shi, shin kaga ubangijinka manzon Allah? Sai yake cewa nurun annara, yace haske ya kare tsakanina da shi, yaya za a yi in gan shi? Shi kanshi ya tabbatar cewa bai ga ubangiji subhanahu wataala. Kuma haka hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah yace innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, ku san da cewa ba za ku ga ubangijinku sai kun mutu. Haka wani mawaki daga cikin mawakan jahiliya shine wannan, wani mawaki daga cikin mawakan jahiliya yana fada a cikin wakarsa, yake cewa lakal hamdu wannan amahu wal mulku rabbana fala shay'a a'la minka mashidan wa amjadu malikun ala arshis sama'i muhaimidu li izzatihi ta'nu wujuhu wa tasjudu alayhi hijabun nuri wan nuru hawlahu wa anharu nurin hawlahu tatawaqqadu fala basarun yasmu ilayhi bi darfihi wa duna hijabin nuri khalqun muayyad. Ashahida cha'i fala basarun yasmu ilayhi bi darfihi, babu wata idaniya da ta isa ta daga ta kalli ubangiji subhanahu wataala, ba wanda yake da idan da yake da ikon ganin ubangiji subhanahu wataala a nan duniya. Dan haka dai aqidar ahlus sunna wal jamaa, mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wataala wanda kyauta ce ta musamman a gidan aljanna, bayan da su da munafikai a fagen alkiyama kowa ya ga ubangiji subhanahu wataala. Munafikai za su ganshi gani wanda yake na bacin rai da damuwa, amma mu'minai za su ganshi gani wanda yake na farin ciki da murna. To shine anan ma da yace mana wa annahu, lalle ubangiji subhanahu wataala yura ana ganin shi bil absari, wato da idanu, fi jannatil firdausi, a aljannata firdausi bila inkari, ba tare da musu ba, domin alqur'ani da sunna ne suka tabbatar da cewa mu'mini za su ga ubangijinsu. An gane ko? Sai yace kullun, kowane daya daga cikin mu'mini yarahu, zai ga ubangiji subhanahu wataala ru'yatal iyali, gani wanda yake na ido da ido, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku san da cewa za ku ga ubangijinku a ranar kiyama irin yanda kuke ganin wannan wata. Manzon Allah yace la tubamuna fi ru'yati, ba kwa mazatsar juna, ba kwa tunkudar juna a wajen ganin ubangiji subhanahu wataala, kowa zai gan shi ido da ido. Sai yace kama ata, kamar yanda bayani ya zo fi muhkamil qur'ani, a cikin ayoyi na alqur'ani wanda bayanin su a fili yake. Sai yace wa fi hadisi sayyidil anani, haka nan a cikin hadisi na shugaban halittu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min gairi ma shakkin, malan yace ba tare da wani kokonto ba, wala ihani, malan yace ba tare da wani zato ba, ma'ana zance ne wanda yake a bayyane, zance wanda yake na gaskiya. Hadisi sun wuce a lissafa, ayoyi na alqur'ani sun wuce a lissafa masu tabbatar mana da haka. Sai malan yace ru'yata haqqin, yace gani wanda yake na gaskiya, laysa yamtarunaha, yace mu'minai ba za su yi kokonto ko kuma ba za su yi gardama game da wannan ganin zatin ubangiji subhanahu wataala. Me yasa? Saboda a ranar kiyama idan bayi sun tattaru gaba ɗaya, Allah ya tattara bayinsa, a lokacin nan ubangiji ta'ala zai sa a fada a fagen alkiyama, ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya kasance yana bauta ma rana, to ya gudana wanda ya kasance yana bin wata ci yana bauta ma wata shi ma ya bi shi duk wanda ya kasance yana bauta ma wani abu to a ran nan zai ba abin bautar sa masu bauta ma rana su rana masu bauta ma wata su bi shi masu bauta ma taurari su bi su masu bauta ma itace su bi su masu bauta ma shaidanu su bi su a lokacin nan mu'mine za su rage sai su ce mu muna nan ba za mu gushe ba sai ubangijin mu ya zo idan ya zo za mu iya gane shi domin mun san sifofinsa a lokacin nan ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya zo zai musu magana a lokacin nan zai bayyana gare su ba da sifar da suka sani ba sai su ce a mu muna nan ba za mu gushe ba sai ubangijin mu ya zo a lokacin nan ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya bayyana gare su da sifar da suka sani a lokacin nan sai su ce kai ne ubangijin mu a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace gaba ɗaya sai a umarci wannan al'umma a ce kowa ya duka ya sujada mu'minai za su duka su yi sujada munafikai sai su kasa dukawa bayan sai ya san dare ya zaman turhi daya ba sa iya dukawa shine Allah ya faɗa yawma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun to shine yace ruyata haƙƙin gani na gaskiya laysa yamtaruna a wanda ba sa gardama wannan gani me yasa saboda sun ganshi sun gane shi da sifofin da suka sani sun karanci sifofinsa a cikin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malan yace kashamsi sahawan za su ganshi kamar rana a wurtsake la sahaba duna ha wanda babu wani girgije dake kare ta bayinin girgije ba bayinin hazo ba yanda rana take bayyana a lokacin wallaha to haka mu'mine za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama sai malan yace wa kusabiru yace awliya'u an ke banci masoyan Allah game da wannan gani kamar yanda yace lillazina ahsanul husna wa ziyada sai yace fadilatan dan kyauta ta musamman da rugunsa sai yace wa kushibu a adahu makiyan ubangiji subhanahu wataala an kare su an sha makance su ba za su ga zatin ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yace kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubu nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya barkata mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر